Shirin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 21 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger sun baiwa masu motocin haya wa'adi a fadin kasar bisa dalilan tsaro. Domin jin kowane wa'adi aka basu sai a biyo mu a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba, inda a yau za a ji tambaya daga bakin mai ita. To amma duk kafin nan, da farko ga Maryam da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Asabar, motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jinkai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin zirin Gaza da aka yi wa kawanya ta mashigar Rafa da ke karkashin ikon Masar. A wani taron kolin samar da zaman lafiya a yau Asabar, Sakatare General din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. Ya kuma gode wa Masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. Amma al'ummar Gaza na buƙatar a ci gaba da kai ƙarin agajin adadin da ake buƙata, a cewar sa. Muna aiki ba dare ba rana da duk bangarorin da suka dace don ganin hakan ya faru. Jerin manyan motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da mashigar Rafa, suna jira a buɗe iyakar don kai agaji ga mazauna Gaza su fiye da miliyan 2. A jiya Juma'a, kungiyar Hamas ta sako wata mata ba'amarkiya da matashiyar diyarta, inda ta mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jinkai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara 59, da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara 17, waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka, suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Na'al Oz a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar gwamnatin Isra'ila. Mutanen biyu, waɗanda kuma suke da shaidar zama 'yan ƙasar Isra'ila, an kai su kan iyakar zirin Gaza, inda sojojin Isra'ila suka same su, suka kuma raka su wata mahada a wani sansanin soja da ke tsakiyar kasar, inda 'yan uwansu ke jira, a cewar Prime Minister Benjamin Netanyahu a cikin wata sanarwa. Ga dukkan alama dai mahaifiyar da diyarta suna cikin koshin lafiya a wani hoto da kafafen yaɗa labaran Isra'ila suka wallafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dubban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun 7 zuwa 15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jinkai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar ƙasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka, suka raba dabban mutane da matsugunansu, tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jinkai da lafiya a cikin gaggawa, a cewar Ala Abu Zaid, shugaban kungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. Da yake magana a Kabul a jiya Juma'a, Abu Zaid ya ce sama da mutane 114,000 na matuƙar buƙatar agaji ta fannin lafiya. Ya ƙara da cewa sakamakon girgizar ta fannin lafiya na da yawa. Waɗanda bala'in ya fi shafa, a cewarsa, mata ne da yara maza da mata da kuma tsofaffi, waɗanda su ne kaso sama da 90 na mace-mace da jakatar da aka samu. Ya kuma ce yanzu yara da yawa sun zama marayu. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada wani bom da aka dana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar, inda ya kashe aƙalla jami'an tsaro 6 tare da jakata wasu su 7, kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaidawa sashen Somalia na Muryar Amurka. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin na sanyin safiyar yau, inda maharin ya tuka wata mota da ke makare da bama-bamai zuwa cikin wani sansanin jami'an tsaron Somalia a Elisha Biyaha mai tazarar kimanin kilomita 20 yamma da birnin Mogadishu. Wani jami'in tsaro da ya nemi a saka ya sunansa saboda bai da izinin yin magana da manema labarai akan batun. Ya shaidawa muryar Amurka cewa sojoji sun bude wuta kan motar da ta shiga sansana, amma ya ce an sanya wa tagogin motar karahuna ta yadda za su sa harsasai su kauce, lamarin da ya sa motar ta afka cikin sansana. Muhammad Ibrahim Bari, gwamnan yankin Lower Shabelle inda sansanan na Elisha Biyaha yake, ya tabbatarwa muryar Amurka bayanin motar da kuma waɗanda harin ya shafa.
Karin Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro shirin ne daga Jamhuriyar Niger, inda hukumomin mulkin sojin kasar suka ba masu motocin haya wa'adin sabunta takardunsu na zuwa wani lokaci bisa dalilan tsaro, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwani aiko mana.
Majalisar koli mai mulki a Jamhuriyar Niger ta ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekara ta hiddo wata sanarwa ta hanyar ma'aikatarta ta kasa ta gidan duwan ko kuma custom da ke kira da magargadi ga dukkan masu mashin ko motu a dukkan fadin kasar da su gogota yawa motunan nasu ko mashin din su da ma agwagwa da buje ko a daidaita sahun su duwan ko doci custom daga nan zuwa 31 ga watan Disamba. Dalilan da hukumomin kasar suka sanya a gaba na dokar wannan matakin shine neman sanin masu mashuna da hukumomin sojan suka ce da su ne ake amfani wajen sace jama'a ko kaiwa askarawan kasar hari ko kuma sace dabbobin mutane. A cewar Abubakar Sumaila Bature mai lakabin suna Dimka, wannan matakin yayi daidai.
Sai kasar da an ka ci gaba yau in ka diba akwai tsari na identification tantancewa kenan yana da kyau shi abin hawa kowanne a san nawa ne ne, domin ana unhani da wannan damar ta rashin babu plaque babu wani abubuwa ana ta'addanci. Amma yan akwai identification aka san wannan motan wane ne kenan, ko ta'addanci an kai da shi an san mai shi, ana zuwa a nemi mai shi ko ba shi yayi ba shi ko ya san wanda ya baya yi. To saboda haka gaskiya wannan tsari da gwamnati ta kawo ba laifi bane, yana da kyau ga al'umma kuma ya kamata a yi mai gwamnati kyakkyawar fahimta.
Su dai hukumomin sun saukakawa ƴan kasar kudin yin takardun da kankanan mashin ko motu da a can baya ake yi musu duci custom a kudin sai ba jikka 50, a yanzu an mayar da shi jikka 29, yayin da manyan mashuna ko motu aka mayar da kudin a jikka sai ba 30 maimakon sai ba jikka 60 a can baya. Sai kuma agwagwa da buje da aka ce za a yi wa ƴan kasar duci custom a sai ba jikka 60 maimakon jikka 124 a can baya. A cewar Kwacha Tela, wannan matakin zai sa a gano me agun da ke kara zakudowa a baya-bayan nan suna hakayar al'umma.
To wai ba an takura ma ƴan ƙasa na ba, saboda ana so a gano yadda tahiyyar take tsakanin masu mashin, tunda dama dai ba akan hali da tsohon mu sai sabon mu. Kenan yana da kyau idan ka dauko ka san motan ka na kware na ana aika da shi ko ina, to ya kamata ka auna sai a gane lambar ka, duk inda ya shiga ana iya gane wanga motan wane na, kuma ga lambar ka ga sunan ka. Idan ko da an dauki motan ka an tai da shi wurin ta'asa, idan aka gano lambar ka an ka gano sunan ka, to kenan inda mazambacin nan shike kai za ka hito shi in ma ba kaina ba. Kaji bayanin da gwamnati ta yi bayan shi na da kyau, inda hakan gana bai kamata ƴan ƙasa a kawo sako-sako ba a daure a tai kowa shi hita kai ne shi hita hannuwan shi daga cikin a yi zargin shi da ɗan ta'addana.
Ana iya cewa ƴan ƙasar sun fahimci manufar majalisar kolin ta soja, domin suna cewa wannan matakin zai ƙarfafa tsaro a ƙasar, in ji Mamman Kanta.
Da wannan tsari gaskiya sai dai mu ce yana da kyau saboda dan a gane motunan daga ina sun ka hito. Yanzu in aka kan misali in aka ma motunan nan aka yi musu da an ga moto an san ko na ina ne, in kuma moton shigowa yayi sai a gane kenan ba na ba ko ina an ka kai haji kenan an san ba na kuma shigowa ta yayi kenan za a ganewa da lallai ba daga cikin suke wannan ta'addanci ana kai haji ba a gane ko su wane ne amma yin wannan kin yana da kyau
ba a da banda wannan maganar ta tsaro wannan matakin zai ƙara janyo kuɗi a dalilitar gwamnatin kasar ko da yake matakin ya ce duk wanda yayi kememe akan wannan zancen to shi kuka da kansa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
an gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoto to masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a dusar da ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na amsoshin tambayoyin ku tare da Ibrahim Ka Almasi Garba inda a yau za a ji tambaya daga bakin mai ita
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyin ku Kamar yadda yakan faru loto loto yau za a ji ansar tambayar ce daga bakin mai ita
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sunana Kabiru Shaibu Usman Gwamaja da ke nan Kano Najeriya Ni ma sauraron shirin ku ne VOA Hausa ina mika sakon gaskiya gare ka Malam Ibrahim Ka Almasi Garba ranar 27 ga wata ga daddare na ji hirar da Malam Saninna yayin da wani mai fashin baki daga America mai suna Alhaji Garba Suleiman wanda ya fashin baki akan kwamitin nan na mutum 12 wanda shugaban kasar America Joe Biden ya nada a cikin sa hadda mutum biyu daga Nigeria domin ya za ya ce da Africa gaba da baki daya ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutanen da suke zauna kasashen duniya kamar su America China Ingila Faransa Germany me yasa ba su dawo su tallafa kasashen su na Africa ba tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin Africa musamman Nigeria domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin Africa saboda kaga su wayannan gwamnati suka zara sun gogaba za a ce kamar gogaggu ne sun ga turturo da shawarwari yace za a inganta rayuwar mutanen Africa nagode sosai Kabiru Shaibu Usman da kanin Kano Nigeria
to idan mai tambayar Malam Kabiru Shaibu Usman Gwamaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da muka samu daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato Alhaji Garba Suleiman madakin samu naka wanda yake
wato ansan tambayoyi guda uku da wani mai sauraron yayi wato daga Gwamaja Kabiru mai kantin magunguna ne ko pharmacy kenan ko chemist zance to na farko dai tambayan sa akan wannan committee da shugaban kasan America a watan September ya nada na mutum 12 wanda yake a cikin su har akwai ƴan Nigeria guda biyu wanda suka yi fice suka shahara a hada-hadan harkan ɗaya daga cikin su harkan kasuwanci mace daga cikin su ɗaya kuma namiji a macen ita ce ta shahara akan wajen fannin abin da ya shafi wasanni iri-iri na duniya yar Najeriya ce to ya sa su a cikin wannan committee shi shugaban kasan America da niyan cewa su taimaka su tallafa su ba da shawarwari yadda yake wanda suke kasashen duniya yan Africa kamar su America Russia Germany Ingila France Italy da dai sauransu duk inda dan Najeriya yake ko dan Afirka ko ina yake zai iya tunanin me zai yi wanda zai taimaka ma kasar domin ta ci gaba amfanin wannan committee din kenan da shi Joe Biden ya nada kuma tunanin shi da yayi wannan nadi saboda wanda suka dade a nan kasar America suka shekara da shekaru kamar irin mu wanda sun ga yadda ake tafiyar da aikin gwamnati aikin talaka aikin al'ummar kasa da yadda za a zauna lafiya, da yadda za a ci gaba na hada-hada na kasuwanci da sauransu da zaman lafiya. To duk abubuwan da sunan gwamnatin Amerika suke tunanin wannan kwamiti za su taimaka, wanda suka zo wato wanda ake cewa a turance in diaspora, wato wanda za su taimaka ma kasashensu ko dai su koma can su aiki su ba da nasu gudunmawan abin da suka gani a nan shekara da shekarun da suka yi na su taimaka. To wannan tambayar da ya yi na cewa menene tunanin waɗannan mutane irinmu ba sa tunanin su dawo domin su yi ma ƙasarsu tallafi, su yi ma ƙasarsu aiki domin ci gaba. To a taƙaice wannan amsar da zan bashi, ba wai ba ma so mu dawo bane irinmu, muna so mu dawo, muna so mu, amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyyanmu, tunaninmu na rashin zuwa ɗin. Tambayarsa na farko kenan. Amsar shi na biyu da zan bayar akan tunani da ya ce me yasa ba mu sha'awan dawowa, zan ba da misali guda ɗaya ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ɗanrufa'i. Akwai lokacin da shi Nasiru Ɗanrufa'i ya yi wani taro a Arewa House wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina Kaduna State, jihar Kaduna, cikin kwana ɗaya da kwabo ɗaya, theme ɗin wato wannan taro da aka yi kenan. To Allah da ikonsa lokacin ni kaina na je Najeriya. Wannan na so in ba da misali ne ga tambaya ko kuma an ansa tambayarsa ta biyu. Wannan taro da mai girma gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ɗanrufa'i ya yi a wannan lokaci, bayan an gama jawabi an yi komai da komai, ya yi bayanin yadda zai yi ya haɓaka Kaduna, yadda zai gyara Kaduna, yadda zai wayewaye, sai na tashi neman tambaya, wanda wannan tambayan da na yi waɗansu ba su ji daɗin ta ba, waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am, sun yi murna da ita. To shi shugaban ƙasar Amerika Joe Biden irin waɗannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga Afirka, Najeriya ne, Ghana ne, ina ka fito, Kenya ne, yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni, chairman na local government, kansuloli, kai har zuwa shugaban ƙasa, wanda wannan shawara ne mu za mu taimaka mu ba su. To tambayar da nema Malam Nasiru Ɗanrufa'i a wannan lokaci, sai na ce mishi, mai girma gwamna, ka ce za kai kaza, za kai kaza, za kai kaza, to mun ji. Amma mu a nan Amerika yadda muka ga ake yi don ci gaba, kuma ba Amerika kaɗai ba, ƙasashen duniya daban-daban, gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma kwamishina wane kayan abinci gidansa ba, a ɗauki kayan jama'a, duke jama'a a ce an kai ma, ba na son faɗi sunayen waɗanda aka kakkai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi. Shi talakan da ke ƙasan nan ko kuma da ke jihar Kaduna, waye san da shi, waye ba shi wannan tallafi da ake bayarwa? Sai na ce to in har ka ce za ka gina Kaduna State cikin kwana ɗaya da kwabo ɗaya, waɗannan kuɗaɗe da za a ciccire a babba waɗannan mutane wanda ke suna da shi ba ba su da shi ba ne, ya za a yi? Tambaya na farko da nema Nasiru ke. Na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cilewa a ce an biya ma waɗansu, an tura su aikin haji. Ni musulmi ne, ba ina baƙin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba. Wanda bai da kuɗin fa bai kuma son kowa a gwamnatin ba, ba shi da hanyar da za a biya mishi, an cuce shi, an zalunce shi. Haka nan Kirista ma da za a kwashi kuɗin gwamnati a kai su Jerusalem don su yi ibada kyauta, to wanda yake yana Christianity din ko shi Kirista din bai san kowa a gwamnati ba, bai da kowa, to kunga anan masu sauraron mu shi ma an cutar da shi? Ba haka ya kamata ai ba. A kasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar America, England, Germany, France da sauransu, ba haka suke yi ba. Kuɗin nan na kowa ne. To amma waɗansu 'yan tsadiran kaɗan, ɗan kwamishina ko jikan kwamishina ko ɗan famsa ko ɗan sarki kaza ko ɗan mai anguwa kaza, ko kuma a mun yi banga an ci zaɓe, ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe, saboda haka su za mu kai haji. To wanda ke baya aikin hajin fa, ya za a yi da su? A ga an ɗibi kuɗin jama'a an ba su, amma masu sauraronmu sai dai a yi haƙuri. Abin da nake ansa tambayin wannan bawan Allah daga Kano gwammaja kenan na sake mai tambaya kamar kudin raguna da ake da sallah babban sallah a sai raguna a kwashi a kai gidan wani a kai gidan wani ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba a gwamnatance ma a jikin su haka nan lokacin kirsimeti su ma a kwashi kudin gwamnati a ce an ba da rabarin ko an ba pastor ko wani bishop sauran wani masu bifa shi yasa nake nuna ma jama'a cewa a nan America da sauran kasashe na duniya ba haka ake ba ɗibi kuɗaɗen gwamnati a ce an tallafa an ba waɗansu su je maka domin aikin haji kyauta ko kuma Jerusalem su je domin su yi wannan aiki kyauta ko kuma lokacin sallah ko kirsimeti an ɗibi kuɗin gwamnati an ba waɗansu kaɗan daga cikin al'umma wanda yake kuɗi ne hakki ne na talakan duk da ke ko ina ne to Allah da ikonsa kuwa wannan magana da nayi wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta kuma da ya hau ba wani na hana shi ba ya yi aikin da ya daidai gwargwado wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan kuma ba wani ina mai kamfan bane ina ansa wannan tambaya ne irin abin da ya kamata a riƙa yi wanda yake za su ba gwamna shawara to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na ba da misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi tambayarsa ta uku to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo to tambayarka a Malam Kabiru Gwammaja shine ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a America na san yadda ake tafiyar da aiki ko na daukan kashi ne idan kai lattin minti biyar baka zo aiki ba wallahi za su cire minti biyar ina cikin albashinka idan ka tsaya na minti biyar kai overtime za su biya ka minti biyar dinna to yanzu misali ni dinna sai na ce ina sha'awar in dawo in zo Najeriya in yi aiki ko wani gwamna ya ce ya sa ni a wani wuri ya sa ni a aiki to ƙarshen ta tsoron mu shine ko dai wani ya zo ya kashe ka a gida ya halaka ka ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsine-tsine da sauransu a ta zagin ka wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi-gashi ka zo ka hana su abin da ake yi to a nan a ƙasashen waje Ingila ne Germany ne France Italy ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba in ka zo aiki a biya ka in baka zo ba ba za a biya ka ba sannan in ma har ya zama na kai kwana ɗaya biyu baka zo ba ƙarshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa verbal warning a Najeriya ba shi yiwuwa yanzu wani shugaba in yace zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka to an tasa shi gaba kenan ƙarshen ta ma sai sun halaka shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake ƙasan waje in diaspora kamar irinmu ya zo ya ce zai yi aikin nan yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a lokar gamman ne wallahi karfe 7 na yanganci karfe 7 ne zuwa karfe 3 aiki karfe 8 ne zuwa karfe 4 aiki 7 din nan kafin ta yi na zo ina kofa office na leka na ga waye zo waye bai zo ba ko kuma an sa wanda za su duba su gani haka yake faruwa nan America a nan America ma akwai agogon da zaka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo in ka tashi ma ka je ka sa to yanzu idan ka zo aka kawo ka daga America ko Ingila ka dade kana aiki a wurin nan ka je to ka dinga rikici da mutane kenan
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka da producermu Julie Leathers Gresham da injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
A karon farko cikin shekaru 46, Ingila ta samu nasara kan Italiya a gida. Ingila ta samu tikitin halartar gasar cin kofin kasashen Turai ta shekara ta 2024 bayan lallasa Italiya da kwallaye 3-1 a filin wasa na Wembley da ke birnin London. Yayin fafatawar da suka yi a ranar Talata, lauyan Karim Benzema ya mayar da martani ga ministan cikin gidan Faransa bayan da ya zargi tauraron kwallon kafan Faransa da alakanta kansa da kungiyar ƴan uwa musulmi, inda lauyan ya ce Benzema na da ƴancin nuna juyayi kan halin da Falastinawa ke ciki. Liverpool ta bi sahun Chelsea da Arsenal wajen zawarcin dan wasan gaba na Napoli da Nigeria. Victor Osimhen, mai shekaru 24, wanda aka kisa a farashinsa zai kai fam miliyan 95. Shi kuwa dan wasan Masar da Liverpool Mohamed Salah ya yi kira da kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi a Gaza. Yana mai cewa dole ne kuma a shigar da kayan agajin jin kai cikin gaggawa a yankin Falastinawa da aka yi wa ƙawanya. Kocin Super Eagle Jose Pacero ya bayyana goyon bayansa ga Francis Ozuho, golan da ke shan suka ga magoya baya, inda ya ce kowane ɗan wasa ma yana kuskure. Ita kuwa Saudiya na son ɗaukan nauyin gasar cin kofin duniya ta mata da za a yi a shekara ta 2035, kamar yadda daraktan wasannin bangaren mata ta kasar ta bayyana. Za a yi wa ɗan wasan gaban Brazil da Al Hilal Neymar tiyata kafarsa ta hagu sakamakon raunin da ya ji yayin da yake bugawa kasarsa wasa. An fitar da ɗan wasan mai shekaru 31 daga fili a gadon da ake ɗaukan marasa lafiya cikin hawaye yayin wasar da suka sha kashi a hannun Ruben da ci 2 da nema a ranar Talata da ya gabata. Neymar ya ce lokacin bakin ciki da bacin rai, wannan kalmar ce ya rubuta a shafinsa na Instagram. Na san cewa jajirtacce ne ni, amma a wannan karo ina bukatar iyalaina da abokaina tare da ni. Ana bincikar dan wasan Newcastle United Sandro Tonali kan zargin yin caca ba bisa ka'ida ba, kamar yadda kungiyar ta sanar. Tonali ya koma Newcastle a watan Yuli kan euro miliyan 70, wanda mahukunta da kamfanonin caca ke bincika kan yin yaya akan wata kafa da ba amince da ita ba. Newcastle United ta tabbatar muku da cewar ana binciken Sandro Tonali, inda masu shigar da kara da mahukuntar Italia ke zargi da karya ka'idodin yin caca. Sandro yana bayar da haɗin kai kamar yadda ya dace ga dukkanin mahukunta da suka tuntube shi. Shi da iyalansa za su ci gaba da bayar da haɗin kai, inji Newcastle United. A wannan sati anan za mu ja birki, sai makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To madalla masu sauraro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Asabar, motocin kungiyar agajin Red Crescent ta Masar guda 20 dauke da kayan agajin jinkai da suka hada da abinci, magunguna da ruwa sun fara shiga yankin Ziran Gaza da aka yi wa ƙawanya ta mashigar Rafa da ke ƙarƙashin ikon Masar. A wani taron kolon samar da zaman lafiya a birnin Alexandria a yau Asabar, Sakatare Janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa akwai buƙatar motocin agajin su yi hanzarin kai kayayyakin lami lafiya daga Masar zuwa Gaza. Ya kuma godewa Masar saboda rawar da ta taka wajen taimakawa kai agajin. A jiya Juma'a, kungiyar Hamas ta sako wata mata ba'amarkiya da matashiyar diyarta, inda ta mika su ga gwamnatin Qatar saboda dalilan jinkai. Judith Tai Ranan, 'yar shekara 59, da Natalie Shoshana Ranan, 'yar shekara 17, waɗanda ke zama a wata unguwa a wajen birnin Chicago a nan Amurka, suna ziyartar 'yan uwansu ne a Kibbutz Na'al Oz a lokacin da Hamas ta ƙaddamar da harin tsallaken iyaka a ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar gwamnatin Isra'ila. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa dubban waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da ta faru a yammacin lardin Herat na ƙasar Afghanistan tsakanin ranakun 7 zuwa 15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin jinkai da kuma muhimman ayyukan kiwon lafiya. Ni da kaina na ga yadda girgizar ƙasar da aka yi lokuta da dama suka lalata ƙauyuka, suka raba dubban mutane da matsugunansu, tare da jefa iyalai da yawa cikin yanayin buƙatar agajin jinkai da lafiya a cikin gaggawa, a cewar Ala Abu Zaid, shugaban kungiyar agajin gaggawa ta WHO a Afghanistan. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada wani bom da aka dana a wata mota a wani shingen bincike da ke wajen babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar, inda ya kashe akalla jami'an tsaro 6 tare da jakata wasu su 7, kamar yadda wani jami'in tsaro da mazauna yankin suka shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka.
Na tsaro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safin ku.